jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya da kambukadin waɗanda aka zalunta dan ganin an da musu da haƙƙi a yau zamu duba batun kisan gilla ga dan kasuwa Alhaji Usman a unguwar Ajisa Afa da ke Abuja da ake zargin dan sa Huzaifa da aikatawa ku biyo mu cikin shirin suna na Sarki Lahashi Gunar kafin shiga sabon shirin muna sanar da ku cewa zamu ci gaba da bin batun gadan marigayi Alhaji Abu Akibiya da ƴaƴan sa bakwai ke nema wajen magadan marigayi sarkin Zazzau Shehu Idris sabon shirin zai shiga rukunin gidajen Adisa dake unguwar Afu Abuja inda a shekara ta 2018 daidai lokacin sallah asuba aka yi kisan gilla ga Alhaji Usaini Usman da bincike ke nuna an shaƙe shi ne da igiya bayan rufe kansa da bakar hula ƴan sanda sun garzaya gidan don aikin gano waɗanda suka yi kisan daga ƙarshe sun cafke ɗan marigayin mai suna Huzaifa da ake zargin shi da kashe mahaifin nasa Allahira yanzu haka ana gudanar da shari'a don kotu ta yanke hukunci kan waɗanda aka samu da laifi filin ciki da gaskiya ya fara jin ta bakin ɗaya daga cikin mutanen da ƴan sanda suka cafke a wannan bincike
sunana Musa Andanisa ne mutumin Kogi State ne
yi mana bayani menene ka sani game da shirin da aka ce an so a kulla da kai wajen kashe Alhaji Husaini Angwar Adisa
shi Huzaifa ban san shi ba amma dan na ganin shi yana wucewa kofar gidanmu so wata rana ne ina zaune sai Adamu ya kira ni a waya yace Musa Huzaifa yana so a taimake shi kare cin ma wayansu yara fakof abinda suka nufi ne da tambaye shi nake mai kai ka ganni kaman da wanda ake kira ya taimake mutum faɗa sai ce Musa ne wai ba haka bane ya ce zai ba da wani abu na ce mai wani wani abu kenan to yanzu ma haka ma ni ba na da manna da alaba so yana je da alaba ina dawa da yamma sai muka ra da ma yuke a yuke Joshua
wai ne Adamu abokin ka ne
ya Adamu abokin ya ne da muna haduwa su muna taka na mu je gida sai ga kiran shi Huzaifa ya kira shi ne ce ma a yanzu haka na kusa da gidan to muna zuwa kofar gidan sai ya fito sai ya ce mun to sai ya ga ma Adamu Adamu ya excuse din mu da Adamu da shi sun tuna Adamu wannan da yake kai excuse din mu ai kai ne kai sanadin da na san shi me yasa da yake kai excuse din mu sai ce amma ba ku mu dawo da maka fada dan ga maka sai daga nan sai ya zo ya ce mu shi dai su ba ya shiga ciki kenan sai fito da igiya igiya da leda igiya ma bulu ne wara bulu ne yana ki daura shanu wai shi dai sun tunce shi ma da nan muka shi baban shi yace baban ka Alhaji Husaini na sanin mu ce sana tare amma sun naci wai ne yace gaskiya ne bazan iya ba to wani ba aiki na bane
ya wannan igiyar ta ke tana da kauri kuma za ta iya illa wa mutum
eh wannan igiyar ka san wannan igiyar ne da ake daura shanu ka san iri biyu ne akwai wani flat haka kaman belt na motan belt akwai wani kuma amurje ne yake to wannan amurje ne shi ne
ta gargajiya kenan
to ni dai ban sai ba ko na gargajiya ne ko na wannan ne igiya ya rage ganje kan san igiya sabo
menene a cikin ledan ku
ledan ba ku ina ledan ya dauko ledan ya nuna mun ledan da wai shi ledan idan ya sa ma baban ka gane ya sa baban ni kuma ya dace igiya sai ni dore baban
sai ka zarge wuyansa
eh sai zarge wuyansa sai nace mai kai gaskiya ne bazan iya ba so ne ba halin ko ka ga ban ma taba cewa ba
daga nan ya kuka kare da shi
daga nan sai na tafi abuna da na tafi da kare da bi tsara ne ma na ba ban tsara neman shi ba sai wata rana ina nan a maraba a zaune sai ya kira na wa wai yana so in haɗa shi da malami wanda zai iya kashe baban shi sai ya ce mai malamin sai ya ce eh sai ya ce ke ina da malamin kuma ni ne fa malamin din eh ni ne malamin din sai ya ce to nani malamin zai karba sai ya ce 200,000 sai ya ce to ba matsala wai yanzu haka yana office zai kira ni zai ƙara kira na kuma ba mu ƙarin magana kuma ba sai na da maka da shi sai sai
wato ma'ana daga baya ka ji labarin an dai kashe Alhaji Husaini kuma sai ƴan sanda suka kama shi Huzaifa shi ne aka neme ka
shi ne aka neme ni
shi da aka neme ka me aka nema a wajen ka akan an zargi ka cewa ka aikata aikin kisan ne ko ana so ka ba da shaida ne
a'a su suna so ne bayanin da shi ne ya fanya mu abin da shi yake gaya musu gaskiya ne ko kuma abin da shi Adamu ya zo ya faɗa kafin ne zo gaskiya ne
Hajji Habiba wanda ke zama babbar ƴa ga marigayin wacce ta yi kama da mahaifin kamar an tsaga kara ta faɗa abinda ta sani da mutunta cewa ba su girgiza ba sam bayan kashe mahaifinsu.
Muna so ki mana bayani lokacin da Allah ya yi wa babanku rasuwa, kina ina ne a lokacin?
Lokacin da baba ya rasu ina gidana, ina gidan mijina lokacin da ya rasu.
Faɗa mana daga nan da aka kira ki sai kika taho gida, me kika zo kika tarar?
Da na taho gida na shiga cikin gida, naga akwai maza a other section in gidan, so I went straight to one section din. Saboda ni da aka kira ni ba wai an faɗa min eh baba ya rasu bane ba. Sai kawai jikina ma da naga maza sai jikina ya fara rawa, na tafi wannan section din. Mun tafi section din daidai ta window na ganshi kwance. Mazan da suke wurin sai suke ce min kar na shiga. Wanda ce musu ai babana ba babana bane ba, ai ba za ku ana ni ganin babana ba. Haka na shiga cikin wannan palo din na ganshi, kuma da na ganshi na tsoko shi ma. In fact na fara sa hannuna a chest din shi, na ji baya bikin, haka na daga shi na sa shi a cikin, na sa shi a kirjina. For a while tukuna sana sai suka ce min na kwantar da shi, za su kai shi asibiti. So that was how na kwantar da shi, suka wuce da shi asibiti. In fact ma a makara suka sa shi suka tafi da shi. Har nake ce musu me yasa za a yi amfani da makara tun da kun ce asibiti za a kai shi. Sai suka ce min wannan makaran wani zai fi sauƙin su ɗauke shi zuwa asibiti. Na ce musu to sai na bar su.
Wato wannan ya nuna ki kina tunanin ko a lokacin ma wataƙila yana raye kenan.
Yes, gaskiya ka san me yake da suna. The person you're close to you, ba za ka so a ce ya faɗi ya rasu ba. Kuma ban taɓa ba a taɓa yi min mutuwa ba sai akan baba. Of course na ga mutuwan aunties and others, but someone close to me ban taɓa sanin zafin mutuwa ba sai a mutuwan baba.
Me lokacin da kika zo kika same shi, kika ga jikinsa?
Lokacin da na zo na same shi gaskiya baba yana an kwantar da shi, hannuwan shi kuma irin a dunkule haka, which shows that lokacin rasuwan shi ni karan kaina na san cewa ba ƙaramin zafi ya ji ba.
Akwai alamar shaki a wuyansa na cewa an yi amfani da igiyan da aka shaki wuyansa?
Gaskiya akwai, dan na gani kuma akwai eye pictures ma that shows that akwai dan layi-layin igiya haka a wuyan shi.
Faɗa mana me za ki ce kan ganin ki Huzaifa da ake zargi cewa shi ya aikata wannan kisan?
Gaskiya ni a iya sani na is that apart from me, Huzaifa ma was the closest to baba.
San kudin ki Hausa muke kin shiga Turanci.
Bayan ni gaskiya Huzaifa ya fi kusanci ma da baba. Saboda Huzaifa shi ke tsayawa akan baba ma ya sha binci. Akwai abubuwa ma da yawa ma da baba in zai yi Huzaifa ya ke faɗa mawa, sai daga baya sannan miji ya ce ai ya faɗa ma Huzaifa, amma ya ce ma Huzaifa kar ya faɗa mana sai daga baya. In fact gaskiya magana ma dai suna shiri sosai, they were very, suna shiri sosai. Saboda shi kaɗai ne a yi namiji a gida daga baya. So baba ko da masallaci suka tafi, in ya ga takalman baba, in ya ga masalla in ya fito sai ya gyara mishi, yadda in ya ma fito sai sa takalmin da sauƙi. Kuma baba ba abin da bai rage mai da shi ba, gata ba wanda ba musa ba. Ba wai ina cewa baba wani hamshaƙen mai kuɗi ba ne ba, but kuma a rayuwar duniya nan ba abin da bai rage mai da shi ba. Ya kai mu private school, ya fitar da mu ƙasan waje, kuma ba abin da za mu tambaya a wurin shi da bai mana ba. So me ba abin da bai rage mu da shi ba. So wannan ma zancen mama ba haka ba.
Dan cin halin da ake ciki game da shari'ar, mun tattauna da lauyan da ke kare wanda ake zargi Huzaifa, wato barista Sale Jibrin.
Barista Sale Jibrin, yi mana bayani yanzu wannan kara da ake yi da ta shafi zargin kisan gilla ga Alhaji Husaini, wanda har aka kama ɗansa Huzaifa tun 2018, kuma kai kake kare Huzaifa nan, wani hali ake ciki ne kan wannan shari'ar?
Wato halin da ake ciki dai a yanzu shi ne, ba a fara shari'a kashi na biyu ba ne, an fara shari'a karo na farko inda ake tuhuman shi Huzaifa shi kadai. To bayan da aka fara sauraron shaidu na lauyoyin gwamnati, sai su suka fahimci cewa ai in aka ci gaba da shari'ar nan, babu shakka shari'ar ba za ta je ko'ina ba, domin gaskiya su tabbatar da komai ba daga shaidun da suka fara gabatarwa. Don haka nan sai suka kawo wani abu wanda yake ya kawo ci baya a cikin shari'ar kwarai da gaske, shi ne sai suka janye wannan tuhuma, tuhume-tuhume da ake ma shi Huzaifa, sai suka tsara da mahaifiyar, suka ce ita ce wacce ake tuhuma ta biyu bayan
shi. Ita Hajiya Uwani kenan.
Hajiya Uwani kenan. da aka yi wannan an shigar da wannan shari'ar ne a cikin shekara ta 2019 duk da yake abin ya faru a shekara ta 2018 ne an fara shari'ar ne a shekara ta 2019 tun daga nan sai kuma shekara ta 2021 shine suka yi wannan kuskure masu canja suka domin sun shigar da abin da ake kira amended charge ma'ana charge da aka yi ma kuskure ma tuhume-tuhumen da aka yi ma kuskure ma aka sake musu fasali sai suka shigar sannan sai aka tura wannan aka canja alfarin kan kawo kotu ta 12 wanda ita ne a yanzu muke amma yana da muhimmanci in jawo hankalin masu sauraro cewa kafin su zaifa a kawo shi kotu wata kotun ta babban tarayya ta Abuja ta ba da umarnin a sace shi a bisa enforcement of fundamental rights wato domin tabbatar da haƙƙinsa na ɗan adam to a lokacin nan shi wanda suke tuhuman shi dan uwansa ne suke tuhuman shi shi wanda yake tuhuman wanda yake shige yana da kyakkyawan alaka da dangantaka da inspector general na ɗan sanda na wancan lokaci don haka nan sai aka ki aiwatar da umarnin da kotu ta bayar
wanne ne lokacin da aka fara shirin wani babban sufeto na ɗan sanda ne
ana ce mishi Adamu Abubakar Adamu wani Mr. Abubakar Adamu
wanda ya sauka kafin shi wannan na yanzu baba
alƙali ya sauka kafin shi wannan yana da kyakkyawan alaka ta kuddu tsakanin shi da ɗaya daga cikin ɗan uwan Huzaifa din wanda kuma shi ne ke rura wutan dole-dole sai an yi shari'a
masu raro za mu tsaya a nan har sai zuwa mako mai zuwa za mu kawo muku cikin gaban shirin yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri Nasiru Adamu El Hitaya ni sarki muka kasance lafiya